daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia, sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar View Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a kodayaushe muna nan a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 na safe kenan agogon Ghana, 3 na dare a nan Washington DC. Muhammad Lalun ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawo a cikin shirinmu na hantsin, inda za ku ji cewa yayin da alazan Najeriya ke shirye-shiryen dawowa gida, rahotanni na cewa wasu suna fuskantar matsaloli.
Wasu ba ma katifar, sai dai a dauko irin dadduman da aka shimfiɗa nan a ciki, a shimfiɗa a waje a kwanta. Muna ganin wannan ba daidai bane. Na biyu, yawan al'umman nan ya sa bayukan da aka tanada a wannan gurin sun yi karanci.
Za ku ji me hukumomi ke cewa dangane da waɗannan matsaloli. Sannan wani gwamna a arewacin Najeriya ya tofa albarkacin bakinsa dangane da muhawarar da ake ta baiwa kananan hukumomin Najeriya 'yancin cin gashin kansu. Za ku ji wani gwamna ne kuma me yake cewa. Baya ga haka, Saliu Garba zai shigo da shirinsa na da rashin tayi, amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sakataren tsaron Amurka John Mattis ya bi sahun shugaba Donald Trump wajen yin gargadi ga Koriya ta Arewa, inda yake cewa za ta fuskanci abin da ya kira wani gagarumin martanin soji, muddin dai ta yi wata barazana ga Amurka ko yankin kasar Guam mallakin Amurka ko kuma ƙawayen Amurka. Da Mattis da Trump da manyan mashawartan shugaban ƙasa sun gana a fadar White House jiya Lahadi game da shelar da Koriya ta Arewa ta yi ta gudanar da gwajin bom ɗin hydrogen. Shugaban na ma'aikatan tsaron Amurka ya fito ya yi ɗan taƙaitaccen bayani ga manema labarai daga bisani cewa Amurka ba wai tana neman ta hallaka Koriya ta Arewa kwata-kwata ba ne. To amma a ta bakinsa, muna da zaɓi iri-iri na matakan da za mu iya ɗaukawa a kanta idan buƙatar hakan ta taso. Takallar da Koriya ta Arewa ta shayi tana maimaitawa ta wajen gwaje-gwajen makamai masu dinzami da kuma gwaje-gwajen makaman nukiliya har sau 6 zuwa yanzu, wanda na 6 ake ma ganin watakila shi ne karon farko da ta iya cilla makaman nukiliya, wanda hakan ya jefa matashiyar gwamnatin Trump cikin wata rigimar siyasa ta yankin ƙasa mai sarƙaƙiya.
Shugaban 'yan adawar ƙasar Kenya Raila Odinga ya ce haɗakar jam'iyyun adawa ba za ta gudanar da mulkin haɗin gwiwa da masu adawa da ita ba in ta samu mulki. Odinga yana magana ne kwanaki biyu bayan da kotun koli ta sanar da soke zaben shugaban ƙasa sanadiyar mangudin zaɓe. Da yake magana a wani coci a Nairobi, Odinga ya ce haɗakar su ba za ta raba mukamai da waɗanda ya kira ɓarayi ba. Shi ma shugaban ƙasar mai ci Uhuru Kenyatta kwana guda kafin hakan ya ci jam'iyyarsa ta Jubilee ba za ta raba mukamin iko da ɓangaren adawa ba. Yana kuma mai caccakar alƙalan kotun kolin ƙasar saboda soke zaben da suka yi, inda yake tambayar wa ma ya zaɓe ku. Alƙalan kotun kolin sun maida martani jiya Lahadi, suna cewa kalaman na Kenyatta cin mutunci ne ga ɓangaren shari'a. Da daren ranar Asabar, ƙungiyar alƙalan ƙasar Kenya KMJA a taƙaice ta yi kira ga jama'a da su yi watsi da abin da ta kira ɓaɓɓatin siyasa. Kotun kolin ta Kenya dai ta soke zaben ne saboda abin da ta kira magudi da saba ka'ida da kuma zaben ta aikata a lokacin zaben, wanda kotun ta ce hakan ya illanta sai hancin zaben. Kundin tsarin mulkin Kenya ya wajabta gudanar da sabon zaɓe cikin wa'adin kwanaki 60.
Jiya Lahadi, Prime Minister India Narendra Modi ya naɗa wata mace a matsayin ministan tsaro bayan da ya yi garan bawul ma majalisar ministocinsa a wani yunkuri na cika wasu muhimman alkawura da ya yi tun kafin babban zaɓe da za a yi nan da shekara 1.5. Nirmala Sitharaman za ta zama mace ta farko a wannan matsayin tun bayan shekaru 35, lokacin da tsohuwar Prime Minister India Indira Gandhi ta zama ministan ma'aikatar ta tsaro ita ma. Sitharaman, 'yar shekaru 58 da haihuwa, kuma tsohuwar ƙaramar minista a ma'aikatar kuɗi, ta hau wannan mukamin ne a daidai lokacin da ta kaddama tsakanin India da makwabtanta biyu ke wato a sashen Arewa wato da China da Pakistan ke dada tsananani ana yaba mata saboda karfin hali da kwarewa da kuma hazaka ita ce mace ta biyu kan babban mukami a majalisar ministocin kasar Sushma Swaraj ita ce ministan harkokin wajen kasar Modi ya nada sabu ministoci tara a yayin da yake mai da hankali kan gudanar da shugabanci na gari a tsawon shekara 1 da rabi da ya rage a wadin sa.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Magajin garin Houston na jihar Texas Sylvester Tana ya ce yana so duniya ta san cewa an fara gudanar da harkokin yau da kullun a birnin a yayin da ake ci gaba da kawar da datti da kuma nazarin bannar da makwacciyar guguwar nan ta Harvey ta yi. Kuma ga mutane da dama da ke cikin unguwannin da ruwa ya mamaye har yanzu abinda suke tunawa daga abubuwan da Tana ya faɗa shine na afuce. Yanzu aka dai wasu injiniyoyin sojin Amurka na shirin sako ruwa daga wasu ma'adinan ruwa guda biyu da suka cika har suna tumbudi a sassan yammacin Houston saboda kaucewa fashewar madatsun ruwa. Wannan matakin na ganganci zai sa ruwa ya malala kuma ya mamaye gidaje wajen 20,000. Tana yace duk wanda yaki barin wuraren ba ransa kawai zai sa cikin hadari ba har ma da masu ayyukan ceto. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko a Najeriya ana ci gaba da muhawarar baiwa kananan hukumomin yancin cin gashin kansu wato wannan batu na ƙara zafafa inda baya-bayan nan gwamnan jihar Katsina Alhaji Bello Masari ya tufa bakacin bakin sa ga abin da gwamnati yake cewa a wannan rahoto da abokin aikin mu Sahaba Imam Aliyu ya aika mana daga Katsina.
Yayin da ake ci gaba da tafka muhawara kan sake fasalin tsarin Najeriya, a baya-bayan nan gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya bayyana yadda shi yake kallon al'amari.
Dalle akwai bukatan wato devolution wanda a Hausance akan ce ko dawo da wasu ayyuka ga jihohi da kananan hukumomi. Yanzu misali ba abin da ya hada gwamnatin tarayya da primary education, ba abin da ya hada ta da secondary school education, ba abin da ya hada gwamnatin tarayya ta gina borehole, ba abin da ya hada gwamnatin tarayya ta primary healthcare. Akwai abubuwa ka dinga fadi ga sunan. Yanzu ba abin da ya hada gwamnatin tarayya ta ce sai da za gwamnatin jihar Katsina da bashi ko ta sa councilor din jihar Katsina. Councilor din da ya hito daga kauye na ya sha bamban da councilor din da ya hito daga Lagos, ya ma sha bamban da wanda ya hito Kano municipal, domin gyaran abubuwan ya zama wajibi so that wato abinda Bahaushe ke cewa baki gashin wanke bakin kitsan wance, bai yiwa ka dauko kawun albashin councilor na Ikeja local government ka ce da councilor a karamin hukumar Bauri ka ce wai albashin su da shi don dai ne babu. So in ka kalli devolution a matsayina na Aminu Bello Masari na goyen bayan bukatar devolution a some areas, amma devolution ba kuma a yi shi yadda zai weakening the federal government ba, yadda ya kasance ba ta da overall authority.
Kuwa ɗan kwanaki da suka wuce tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya nuna rashin amincewarsa ga masu kiraye-kirayen a sake fasalin Najeriya.
What are we talking about? We have a country that God has endowed. Now the man
menene muke magana akai ne? Muna da kasar da Allah madaukakin sarki ya albarkace ta. Yanzu abin da kawai muke bukata shine yadda za a sarrafa irin waɗannan albarkatu, mu kuma duba yadda zamu tunkari matsalolin mu gadan-gadan, amma ba wani shiriritar sake duba fasalin tsarin Najeriya ba. Wani barbare na sake fasalin tsarin Najeriya fa, wasu na hararo tsarin da Najeriya ke kai ne kafin samun yancin kai, wasu ko na nufin tsarin da Najeriya ke kai ne jim kadan bayan samun yancin kai. Wannan shi suke nufi da sake fasalin tsarin Najeriya.
Tsohon shugaban Najeriya kenan Olusegun Obasanjo, Sahabu Imam Aliyu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
To gwamna Masari yayi magana ne dangane da batun sauyawa Najeriya fasali, ba batun baiwa kananan hukumomi yancin gashin kansu ba, kamar da na faɗa da fatan zamani afuwa. To idan muka lika ƙasa mai tsarki ta Saudi Arabia, yayin da alazan Najeriya ke shirye-shiryen dawowa gida, wasu daga cikin su sun bayyana irin halin kuntata da suka shiga dangane da abin da ya shafi masauki da kuma makewayi, kamar da za ku ji a wannan rahoto na Nasir Adamu Hikaya daga birnin Makka.
karancin makiyoyi da rashin yalwar tantuna amuna ne babban kalubale da al'adun Najeriya suka fuskanta, inda take wasu kwana a waje ko kuma bin dogon layi kafin kewayawa. Wannan ma dai ya fito fili ne lokacin da shugaban hukumar hajjin Najeriya Barista Abdullahi Muktar Muhammad ya zaga tantuna al'adun don fahimtar halin da suke ciki. Kaduna, Kano, Sokoto da Bauchi lamarin ya fi shafa. Imam Husaini Tsoho shine jagoran hajjin Kaduna.
Wasu ba ma katifan sai dai a dauko irin jadduman da aka shimfiɗan nan a ciki a shimfiɗa a waje a kwanta. Muna ganin wannan ba daidai bane. Na biyu, yawan al'umman nan ya sa bayukan da aka tanada a wannan gurin sun yi karanci. Ya kamata a zamantakewa irin wannan a ce an kebe wasu bayuka musamman don mata ne, wasu bayuka musamman don maza. Amma za ka kusan duk bayukan da muke da su a nan, in ta gaba maza ne za ka ga ta baya mata ne. Wannan bayi namiji ya shiga za ka ji motsin mace ne a bayanka. Muna ganin wannan bai dace ba.
Don magance wannan kalubalen ga matakin da shugaban hukumar Barista Muktar Muhammad ke cewa.
Ana dai ta tattaunawa, ita kanta hukumar Saudiya suna ta tattauna hanyoyi daban-daban da suke ganin cewa za su iya bi. Amma wannan shawarwarin kuma kaga sai sun hada da kalubale ko kuma da tattaunawa da manya-manyan malaman kasa ko manya-manyan malaman duniya. Kai kuma ma masu ra'ayin cewa watakila a rage adadin mutanen da suke zuwa saboda a samu daidai waɗanda za su zo daidai waɗanda wurin zai iya yalwatar su. Akwai kuma masu ganin cewa duka wannan ma ba bukata, tunda idan mina din ya cika yayi tumbatsa har an shiga Muzdalifa, to Muzdalifa ma shi ma zama bangaren mina. Malamai da yawa suna bada fatawar haka cewa ai kaman hukunci ne na masallaci, idan ya cika sahu ya kai haraba, haraba shi ma zama bangaren masallacin. Allah ya suwa yadda Allah zai ba su hikima yadda za su inganta wurin zama mina, shi ma watakila ko ba mu ba ƴaƴa da jikoki da za su zo su ga cewa ba irin mu wahalar da muka sha su suka sha ba. Watakila a wannan lokacin ma za su dinga cewa oh, mutanen da wani irin kauyawa ne, har ma a ce mutum ya wahala a wannan wurin.
Hukumar ta yi ba hukumar Alhazan Gombe don ba da waje inda aka gaba cibiyar magani da kuma Lagos don kauraka cukan daga wani tanti ba tare da hayaniya ba. Usman Gurama shine sakataren hukumar Alhazan Gombe.
Wannan yana da alaka da cewa irin shiri da muke yi tun daga gida zuwa har nan din a mu'amalar mu tsakanin mu da su ma hajjatan mu da makamantan su, ina gani wannan shi ya ba da dama wanda shi shugaban kuma jiragen ta kasa ya yaba wa Gombe din akan wannan shiri da yake.
Yaya lafiyar jiha Alhazan jihar Gombe suke? Bana kowa lafiyarsa kalau.
To alhamdulillah ba za a ce kowa lafiya ba dai, amma dai babu wani a cuta mai damarwa.
Bana jihar Kaduna ta fi kowace jiha yawan alhazai, da jagora Imam Tsoho ya faɗi dalili.
Alhamdulillah rabbil alamin. Allah ya inganta mana tattalin arzikin jihar mu. Kasancewar jihar Kaduna jiha ce da dama take alfahari da noma.
Ranar 7 ga watan nan ake sa ran fara mai da alhazan gida. Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Makka.
Salamu alaikum zai salam iyai. Salam alayka asqal asriyai.
Yanzu karfe 3 na dare ne da minti 13 a nan Washington DC. Kafin mu je ga shirin da rashin tai, bari mu shakata da wannan waka.
Usman Adamu Usman wali baban mariya. Usman Adamu Usman wali baban adali. Jama'a ga zance zani
sai ka hodi mun ya shatan
zani. Jama'a ga zance zani
sai ka hodi mun ya
inda malan ya fada da an ce wa'azi ne ya fada.
Wannan gaskiya ne shatan zamani,
amma inda shata ya fada shatan zamani. Dole a ce waka ya kerkera, amma tun da shata ya fada shata na Halima. Dole a ce waka ya kerkera. So ina yaro dan kanka ne makaranta, salele malam ya fada mani.
Me ya fada maka shatan zamani?
So ina yaro dan kanka ne makaranta, amma ni malam ya fada mani.
Me yace ma?
Abunda Allah ya fada shine annabi ya fada.
Wannan gaskiya ne.
Abunda annabi ya fada shine malam ya fada.
A san magadan annabi
malam ya fada. Wazi a garan aiki da
shi, dole mai aiki da shi shatan zamani. Ka san magadan annabi
malam ya fada mani makaranta.
Gaskiya ne.
Mutum ka zama kai adali,
haka
in ka zama adali dubu jama'a dukana ka ne.
Duka kowa da kowa kamar kai ke shatan zamani.
Dubu jama'a dukana ka ne.
Duka kowa da kowa kamar kai ke.
lokacin wali iya dare sale
Allahu akbar
lokacin mutuwa bata tauki ba
to madallah yanzu kuma ga shirin mu na gaba
kudi a kashe sauta hanya mai kyau
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 da rashin tayi akan bar araha
tsaya dukiya abin nema ce so kudi abin nema ne
haka ne Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin. To har yanzu muna kan batun yawan kudin ruwan da ƴan kasuwa da masu rancen kudi a bankunan Najeriya ke biya da yadda ya shafi tafiyar da harkokin kasuwanci da tattalin arziki da rayuwar jama'a. Ga Madina Dauda da ƙarshen firar.
To Yusha Obada mu samu shawarar ka ta yadda zamu fita daga wannan hali da muka tsinci kanmu.
Shi da gwamnati muna taya ta murna na yin TSA na tattara kuɗi wuri daya. Wannan yana da kyau a cikin tattalin arzikin ƙasa. Amma akwai abubuwan kulawa shine kudaden da za a yi injection a sake su na harkan noma da harkan masana'antu da harkan ilimi. Waɗannan kudade wajibi ne a yi kasafin kuɗi da wuri. In ba a yi kasafin kuɗi da wuri ba abun fa da yake ta faruwa haka zai ta faruwa saboda ana amfani da rashin yin kasafin kuɗi akan lokaci ana yin siyasa da shi kuma mutane suna yin abin da suka ga dama a cikin shi wannan kenan kamar yadda daktar ya ce a ba da target ai shugaban kasa ya ba sojoji target kuma target din yayi amfani to kin ga ba da target wajen shugaban kasa akwai abubuwa tsare-tsare kai jama'a na wahala menene rahoton da gwamnati take da shi akan ayyukan da aka kirkira menene rahoton da aka yi na hawan farashin nan ba wanda ya yadda bai illa ba to saboda haka za a ba hukumomin da abin ya shafa kuma za a yi amfani da Bureau of Statistics su samar da cikakkun bayanai kafin shugaban kasa ya bada wani directives akan tattalin arzikin kasa saboda na kula na bi tsarin Bureau of Statistics suna yin iya kokarin su na fitar da yanayin yanda kasuwa take da yanayin yanda hawan farashi yake da kuma yanayin yanda rashin aikin yi yake saboda a economy kamar yanda doctor ya faɗa dole ne shugaban kasa target din kowanne irin gwamnati shine ta bada security sannan ta kuma ba da walwala na economic activity idan aka samu economic activity ya tabu crime zai ragu son kasa zai karu amma duk sanda aka samu economic activity ya ki tafiya daidai to shi yasa kowa zai zo da irin dabi'ar da ba a bukata saboda duk kowanne irin economic being yana da dabi'a biyu shi yasa dan kasuwa idan da ya fara kasuwanci za a bar shi ya nemi normal profit wato matsakaiciyar riba amma isan da yake neman kuma kazamiyar riba sai gwamnati ta duba take ta ina yake samu kazamiyar riba to sai ai controlling kazamin riban da suke samu saboda wasu su samu dan abin da za su rayuwa su masarufi da shi a rayuwa
to a ƙarshe Dr. Obadaya kana ganin in aka bi waɗannan sharuɗoɗin yanzu da kuka shimfiɗa Najeriya za ta fita daga cikin wannan kangi na rashin tattalin arziki cikin lokaci
eh to ina ga kaman mun fado da duk abubuwan da ya kamata a fada ba da target din nan kuma da shi malam Yushau ya fada duk kudin da za a aiki da su a yi kasafi da sauri kin san kasafin wannan shekara an fara shi ne bai wuce exactly to wannan bai kamata ba ya kamata wannan abin a fara shi ne a watan fari don a yi nazari da a yi niyya da aiki to kuma na karshe zan ce a nuna shugabanci na adalci ya kamata a nuna shugabanci na adalci na kwarai yadda ya kamata kuma kar a manta da matasa da mata su ne karfin gida musamman mata ya kamata program da aka yi musu for enterprises na mata da sauransu yadda za a ba su kudi a saukake su shiga kasuwanci da wannan irin abubuwa zai taimaka kwarai da gaske kuma musamman matasa kar a manta da su a ba su irin training wasu sai su fita makaranta ana shekaru 2 3 4 har 10 ba aiki to shi yasa muna da abubuwa da suke faru a kasar namu kenan ya kamata a duba matasa a rinjaye su a kawo su kusa da mu a samu irin abubuwan da za a ba su irin training da za a sa musu domin su ma su samu su zama independent
ta yaya za mu fita daga wannan hali na yanzu saboda a samu sauki
sai fa dai ya ragu saboda shi abin da dama ake ta tsoron hahon farashi ko rate kai ya daga sauke shi yana da wahala shi yasa duk abin da zaka yi one of the main target abin da ake so babban banki shine ya maintaining stability sannan ya sustaining stability to idan aka kuskure ya daga to in ya daga fa suna kaman criminal ne sai ka bar shi har ya sai makamai ya fara terrorizing mutane to haka aka yi a kasuwan sun riga sun karfi da jari kuma karfin da suka samu sun same shi ne akan farashi farashin nan kuma suna jin dadin shi in ya fita a kasuwa sai ya koma hanyar jami'ai shine problem da ake samu saboda haka in wannan ya maximizing gain ya kwace a hannun wannan sai ya kuma koma wani cartel daban ya ki ya koma inda ake bukatar sa shi yasa shugaba sai ya zama da karfi kuma da sauri lokaci a banki ana sauri ne ba a yin sauce wato ka tsaya kana jira a cikin harkan kuɗi saboda modern market abinda John Robinson take faɗa shine ya zama wato contestable market wani wuri ne kawai na rigegeniya to yanzu abinda ya faru kenan duk an hitin talaka an dudduke shi an kwace shi yasa radadin yake da yawa to kuma gwamnati sai ta koma ta kalli wato welfare duk democracy da yake zai zama sustain over a long period sai ya dauki economic measures waɗanda zai shafi monetary and fiscal sannan kuma ya dauki welfare din nan duk abin da yake na kyautata rayuwa ne gwamnati ta yi amfani da resources dinta sannan ta yi amfani kuma da responsibility dinta kaman foundations na manyan big companies da MTN da Dangote da irin waɗannan dole su shigo su taimaki kananan sectors na economy saboda daga taxes din su ne da sacrifices din su suka zama biga
to wai ta yaya za a magance wannan karban kuɗi daga hannun Madina a baiwa mai jidda a cikin ruwan sanyi mai jidda ba ta aikin komai
ya kamata za a iya samu daga ita Madina alaba mai jidda ya kamata a yi hakan nan domin ita Allah ya riga ba ita Madina saboda haka ya kamata a tausaya ma mai jidda haka ne ya kamata yi domin ita demokradiyya din ba yadda za ta yi sai da kowa yana taimakon wanda ba su da hannu an ba haka ba za a samu zaman lafiya kuma ba za a samu cin gaba ba kuma tilas ne gwamnati su doke matakai musamman a arewa inda babu zaman lafiya inda ana tashin hankali ba yanda za a karo ba yanda masana'antu za su kafu abin da yasa kenan Lagos da Ogun a yau din nan abin da suke samu daga ake ce masa internally generated revenue ya nake 160 da abin da gwamnati ke ba su
a Lagos
na Ogun kuma 120 da wani abu saboda kun komai inda ba ko gwamnati tarayya za su yasu zamuna a kansu
to su saboda suna da bakin teku ne ko menene
a domin akwai zaman lafiya bakin tekun ya dan taimaka ban ba shine kade ba sun sa yaran su a makaranta suna da ilimin kimiyya suna da abubuwan da za su yi da hannayen su akwai masana'antu iri a nan arewa fa me muke da shi kowa kawai ya sa ya zo ne ya sama gwamnati ido abinda suka samu shugabannin mu na arewa ko ana sama gwamnati ido gwamnati tarayya idan aka kawo kudi ga asusun tarayya sai su ibada su sa a jihun su kai kasan waje a bar mutane da Allah ya isa to ba masana'antu yara ba su cikin makarantu da zai taimake su an ce kwanakin baya wanda suka samu 6 credit a WAEC na Anambra sun fi na duk jihohin arewa gabaɗaya jiha guda ɗaya to wannan ina za a samu cin gaba saboda haka a sa yara a makarantu a nemi musu aikin hannu a kafa masana'antu a creating atmosphere da environment da zai kawo cin gaba idan aka dauke wannan matakai arewa ma za ta tashi kuma Najeriya ma da kanta gaba daya za ta tashi
ko Yushawu kana da abin da zaka kara
ina da abin da zan kara wato duk wannan abin da muka tattauna mun tattauna shi game da tattalin arziki ne to tattalin arziki bai tafiya sai da political economy siyasan tattalin arzikin kasa siyasan tattalin arzikin kasa kuma ya karu musamman mu rinka kallo kamar yadda daktar ya faɗa waɗannan abubuwa suna da mahimmanci a rinka sa hikima da tausayi idan duk baka yi ta ba hikima ba tausayi to duk tsarin da aka kawo shi to ba zai nasara ba shine nake so in yi magana wato akan farashin da ake sayar da man fetur a cikin kasan. Wannan in hanyar da za a saukar da farashi shine a sa refinery a ko ina a yi refinery tunda a 2040 ana sa ran za a daina sayen shi. Mu kuma har yanzu mu kai wannan level din ba. To a zo a yi refineries wanda zamu rinka sayan mai mu da sauki wanda duk abubuwan da zamu yi mu yi su a cikin da sauki a cikin tattalin arzikin kasar mu. Misali na mu'amala. Yawan tafiye-tafiyen mutane ya ragu. Idan kana so ka gina agriculture sai ka gina shi da hanyoyi, sai ka gina shi da tafiye-tafiyen mutane, ɗan kasuwa da jirgin ƙasa. To duka waɗannan abubuwan infrastructures da ake bukata gwamnati tana da dama yanzu, kuma daman shine a yi kasafin kuɗi da wuri, sannan a sa mutanen da suka dace, sannan a rinka nemo mutane masu tausayin mutane, ba mutane masu boko zalla ba.
Jama'a, sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu, ku sake jin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka je muryoyinsu da Solomon Abu da Chubahiro Diodune waɗanda suka shirya mana sauti, ne Salu Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Kuɗi a kashin sau ta hanya mai
kyau. Tuma da yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana.
Assalamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Manir dan uwa mai Allah na garin Jega. Ina kira ga shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari. Da Allah ya baka lafiya ka dawo lafiya. To ka dubi ministocinka, wa yake tafiya daidai, wa yake da yaya hawainiya, to mai tafiya daidai Allah ya taimaka mai, ya taimaka maka. Mai tafiya hawainiya a buga mai guduma, saboda Najeriya tana cikin la ilaha illa Allah, Allah ka tishe su cikin wannan ɗari.
Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio America. Sunana Abdulrashid Jula Musa Gwarzawa daga jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Ina so amfani da wannan dama ta taya da musulman duniya baki daya muna bukin sallah wafa da fatan Allah ya gura mana tabbacin mutum madada.
Assalamu alaikum BOA mai magana Alraf kana gashuwa babban auditor janar na kungiyar murya talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina na ina taya al'ummar musulmi murnar barka da sallah tare da ma'aikatan sashen Hausa na BOA. Allah ya kara ba mu zaman lafiya, Allah ya samu ga ta gaba. Na gode daga Alraf kana gashuwa babban auditor janar na kungiyar murya talaka na Najeriya.
Yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice, sakataren tsaron Amurka James Mattis ya bi sahun shugaba Donald Trump wajen yin gargadi ga kasar Koriya ta Arewa, inda yake cewa za ta fuskanci abin da ya kira wani gagarumin martanin soji, muddin dai ta yi wata barazana ga Amurka ko yankin kasar Guam mallakin Amurka ko kuma kawayen Amurka. Da Mattis da Trump da manyan mashawartan shugaban ƙasa sun gana a fadar White House jiya Lahadi game da shelar da Koriya ta Arewa ta yi ta gudanar da gwajin bom na hydrogen. Shugaban na ma'aikatan tsaro Amurka ya fito ya yi ɗan takaitaccen bayani ga manema labarai daga bisani cewa Amurka ba wai tana neman ta hallaka Koriya ta Arewa kwata-kwata bane, to amma a ta bakin sa muna da zabi iri-iri na matakan da zamu dauka idan bukatar hakan ta taso. Shugaban yan adawan kasar Kenya Raila Odinga ya ce hadakar jam'iyyun adawa ba za ta gudanar da mulkin haɗin gwiwa da masu adawa da ita ba in ta samu mulki. Jiya Lahadi, Prime Minister India Narendra Modi ya nada wata mace a matsayin ministar tsaro bayan da ya yi grand bawul ma majalisar ministocinsa a wani yunkuri na cika wasu muhimman alkawuran da ya yi tun kafin babban zaɓe da za a yi shekara ɗaya da rabi da ke tafi. Masu sauraro, da kuma kawo ƙarshen shirin namu a nan baki ɗaya, sai kuma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya da Nijar, kamar da Chad, za mu sake dawa da wani sabon shiri da izinin Allah. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa da kuma Chubahiro Diodune da ya haɗa mana shirin, sai kuma injinanmu malama Zainab Abdulrahman. Muhammadu Lalo ke cewa a wuni lafiya, daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.